kawai kai ma kasuwan na shari ne kawai na mutanen da suke suka san cewa na kai karar su wajen hukumar EFCC da DSS na shigar da kara kan shi kakakin majalisa da wasu kuma shugabannin majalisa karamawa ne da aka yi min na lambar girma da aka bani a nan London wani jarida ne suka bani lambar girma kuma na zo nan na karba maganar da nayi shine har yanzu hukuma bata kira su ba ayi bincike akan wannan barazanar da suke muku kuma da aka ba su a san matakin da za a dauka akan su ba ayi wani abu shi yasa nace ni ba zan iya koma Najeriya ba sai an dau mataki akan su nake ne na rubuta na turawa hukumar tsaro kuma na lauyoyina sun rubuta cewa ana barazana za a kashe ni to kaga ina mutum zai zauna ya ci gaba da wannan yakin da cin hanci da rashawa don mutanen da suka samu dama suka yi abin da suke so su yi
misali in aka ce ana gayyatar ka ka zo tunda ana sa ran ƙila wata ran a ce ku taho ko a zo a zauna a saurara ka shirya zuwa
eh to ai maganar da nake nan amma maganar da nayi wajen karban awadin nayi magana cewa zan koma Najeriya in ana neman in ƙara bayani a kan petition da na ba su EFCC da kuma DSS zan koma Najeriya kun kuma an dauko ma wani zargi a kaina yake da har yanzu babu wani zargi babu wani dan majalisa da ya fito ya ce ga laifin da nayi amma in a yanzu sun fito sun ce ga wani laifin da nayi zan koma Najeriya a kansa ba ni da wani matsala da wannan amma magana da nake yi a daina mun barazana kuma a daina iyali na barazana cewa za a kashe su amma in ban da haka ba ni da wani matsala abin da nake yi a Najeriya na yaki da cin hanci rashawa a majalisar wakilai na ci gaba da yin wannan a nan London mun yi kokarin mu a Najeriya yanzu muna nan muna yi a London shugaban kasashe da yawa na turai Allah da za mu samu dama za mu gana da su akan wannan abu akwai lakcoci da aka jera mun ba dai ba biyu ba biyu ba uku ba da zan bada lakciya akan harkar cin hanci rashawa majalisar wakilai da sauransu to waɗannan abubuwan muna nan muna yi kuma muna magana da 'yan Najeriya da suke zama a nan turai Amurka man Allah da zan shiga Amurka mu ci gaba da wannan campaign din don a tabbatar da cewa gwamnati ta yi bincike akan wannan zargin ya kamata a ce an kai su kurkuku
bayan na tattauna da Abdulmunin Jibrin na iya kokari na in ga ko zan samu ɗaya daga cikin 'yan tawagar waɗanda shi Abdulmunin Jibrin yake zargi amma hakan ya faskara da sannan zan ci gaba da laluba har sai ran da na same su.
Ku ja sanu har ka ta halaban.